Cynthia.
Madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu tuna baya da irin rawar da ya kamata ƴan jarida za su taka wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma fahimtar juna. Da muka gabatar cikin watan Afrilun shekara ta 2017 lokacin da wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina ya zanta mana da
Sunana Ali Algali ne, ina aiki ne a jaridar People's Daily. Ni ne mataimakin editor kuma editor mai kula da harkokin labarai na siyasa.
Na'am. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Sunana Salisu Sani Idris. Ma'aikaci ne ni na kamfanin dillancin labarun Najeriya.
Alhaji Ali Alkali, zan fara da gagare ka. Muna son ka dan mana batu dangane da irin rawar da ya kamata ƴan jaridu su taka wurin samun zaman lafiya a cikin ƙasa.
To, gaskiya zaman lafiya da harkar aikin jarida kamar dan juma ne da dan jumma tare suke tafiya. In ya zamana ana ta cece kuce a jaridu da sauran kafafen watsa labarai, to zaka ga mafiya yawa al'ummar ƙasa inda hankalinsu yake karkata kenan. Idan wanda suke aiki a kafafen yaɗa labarai suna yaɗa maganganu na zaman lafiya, na zaman tare, to za ka ga zaman lafiyan yana da cigaba. Amma in ya zama na disan da za ka buɗe jaridu ko ka buɗe rediyo ko ka buɗe talabishin, abubuwan da za ka yi ta gani shi ne maganganu na ɓatanci da nuna ƙin wasu, abinda wai ake kira hate speech. To akwai ƴan abu waziri a shakiɗa, ko za ka ga mafiya yawan mutane ba wai wanda ba su yi karatu kawai ba, hatta wanda suka yi karatun suka yi ilimin, yawanci sai ka ga inda wai baki ya karkata nan yawo yake zuba. Indai inda ka buɗe kawai maganganu ake na ɓatanci, an ware wasu ana ɓata su ko ana ƙin ƙasar, to sai ka ga gabaɗaya mutane nan za su karkata. Idan kuma misali na zaman lafiya ne na yabo, sai ka ga nan za a karkata. Babban misali shi ne abin da ya faru kwana-kwanan nan. Saboda harkar siyasa, an san daman siyasa haka take, dole za ka samu masoya, za ka samu wanda ba sa son ka. General Buhari, President Shugaba Buhari, yana fuskantar ƙalubale sosai. Ana ta sukansa bai yi kaza ba, bai yi kaza ba, baya kaza, amma duk an manta da matsalolin da ya tarara ƙasa. Amma wanda suke ta wannan sukan, saboda mutanen ƙasa da yawa wanda suke musamman ƴan jam'iyyar adawa da kuma na wasu ɓangare na wata ƙasa wanda sun ɗauka tunda Buhari ba daga ɓangarensu yake ba, kawai ƙasar ma za ta wargaje ta wargaje, kullum zaki, kullum maganganu. Amma da ya bar ƙasa ya tafi jinya, wani ɗan ɓangaren ya hau, sai a shiru ƙasar, sai kuma aka da ana yabo. Shikenan wanda da suke cewa gwamnatin ba ta komai, sai kuma suka da suna cewa ai gwamnati yanzu tana tafiya, abubuwa suna canjawa. Abubuwa kuma duk wanda in ka tambaye mutum me ya canja din, ba zai ce maka farashin gari na doya ko alabo ya sako ba. Amma saboda kawai an canja alƙiblar maganar, shikenan sai alƙiblar mutane ita ma ta canja.
Alhaji Salisu, yanzu zan dawo gare ka. A matsayinka na ɗan jarida, wace rawa ake sa ran ɗan jarida zai taka domin inganta zaman lafiya a cikin ƙasa?
Ɗan jarida yana da muhimmiyar rawa da zai taka wurin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa tsakanin al'umma iri daban-daban, bisa la'akari da cewa Najeriya ƙasa ce wanda take da yawan ƙabilu iri daban-daban, kuma ƙasa ne wanda akwai addinai guda biyu waɗanda su ne suka fi rinjaye al'amuran ƙasan, addinin Islam da addinin Christianity. To ya zama dole ƴan jaridu ya zama na duk lokacin da za su yaɗa wani rahoto ko akan menene, ya zama abun farko da ke zukatansu shi ne interest na kasan su, kare muradin kasa, domin wannan shine abun farko da ya kamata. Domin idan ba sai da zaman lafiya tukuna za a iya gabatar da wani abu, kuma zaman lafiya na iya yana kasancewa ne a cikin kasa. Idan aka ce kasan ba zaman lafiya, aikin manager idan ma ba zai yiwu ba, ko za a yi shi ma ba za a yi shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali a samu yanda ake so ba. Don haka ɗan jarida na farko, role na farko da ke gabansu shine ya za a yi su haɗa kan al'umman ƙasa. Lokaci ya yi wanda ya kamata a aje bambancin addini a gefe da bambancin ƙabilanci. Ya kamata ɗan jarida ya zama a duk lokacin da za su gabatar da wani rahoto ko sharhi akan wani abu, ya zama sharhinsu ba ta da fuska da maganan addini ko maganan ƙabilanci ko na abu, sai dai maganan ya za a haɗa kan al'umman ƙasa, ya za a tabbatar da zaman lafiya, ya kuma za a samu ci gaba. Idan aka samu wannan, to ina ganin tabbas za a samu ci gaba a ƙasa. Kuma kada 'yan jarida su manta, ba zan iya kawo section ɗin ba don ya ɗan kwanta mu a kai, amma shi kanshi kundin tsarin mulki na ƙasa ya empowering ɗin 'yan jarida na su zama su ne idon al'umman ƙasa akan yadda ake gudanar da aiki na gwamnati da aiki harkoki na ke cikin ƙasa. Amana ne a hannunsu, kuma ya kamata ya zama sun ɗauke shi da muhimmanci.
Na'am. Alhaji Ali Alƙali, ina dawo gare ka. Wani lokacin ana ga kamar akwai waɗansu manya a ƙasa waɗanda suke amfani da 'yan jarida don biyan buƙatun son rai ba biyan buƙatun ƙasan ba. Kai ka daɗe kana aikin jarida a kafofi da dama, ko ka lura da wannan?
Warai ba wai Najeriya kawai ba, kusan za ka ga mafiya yawan ƙasashen Afirka inda aka samu matsaloli manya za ka ga an yi amfani da kafafen watsa labarai. Misali, in muka ɗau rikicin da ya faru shekarun baya kisan ƙare dangi a Rwanda tsakanin Hutu da Tutsi, daga irin wannan ya fara ta gidajen rediyoyi aka fara zuwa ana propaganda, ana faɗan a ɓata wancan ƙabila, su ma wancan su je su ga editoci a shirya su ɓata wancan. Aka fara buga a jarida, a buga rahotannin ƙarya, a sa hotunan ƙarya, da haka ya fara. Sai da ƙasar ta zo ta gagaru kowa. To, kuma kowa a ƙasashen da suka ci gaba sosai, irin su America da sauran manyan ƙasashe inda aikin jarida ma ake ganin ya kafu, bambancinmu da su ne su wanda suke ta ƙarƙashin ƙasa suke juya harkokin jaridar. Yawanci ba su mai da hankali kan su haɗa faɗa tsakanin 'yan ƙasa a yi yaƙe-yaƙe, a yi ƙone-ƙone, a yi kashe-kashe ba da mai. Yaƙi ne suke na neman muƙami na siyasa. Wannan jam'iyya kowa ya san cewa kafa watsa labarai da kaza da wannan a bayan ta take. Ina neman tasiri, mu kaudawa ne mu hau. Ba dan amfani da jaridu ba, da mujallu, da sauran talabishin da gidajen rediyoyi ba, America ba za ta samu galaba a yakin da ta yi a Iraq.
Alhaji Salisu, to idan muka ruwa irin wannan illa da wasu ke yi ta hanyar amfani da 'yan jaridu, shi ɗan jarida a karan kansa me ya kamata ya yi domin ya guje wa a yi amfani da shi a cimma buƙatu na son rai?
To alhamdulillah, kamar yadda na faɗa ɗazu, farko ya kamata ɗan jarida a kowane irin ma'aikata yake aiki, ko da ma'aikatan cikin gida ne, ko na gwamnati ne, ko mallaka ne na 'yan kasuwa, ko ma'aikata ne na ƙasan waje, ya kamata ya san cewa yana da alhakin kare martaban ƙasan shi. National interest wani abu ne wanda ko a ainihin sashen horar da aikin 'yan jarida ana yin bayani akan mahimmancinsa. Kamar yadda na faɗa, ba wani ci gaba da za a iya samu a ƙasa idan ba a samu zaman lafiya ba. Duk wani abu da zai faru a bayan zaman lafiya yake. Na biyu, ya kamata kai ɗan jarida da ka tsinci kanka kana wannan aikin, ka dinga duba menene illan a yi amfani da kai a yaɗa ƙiyayya a ƙasa, ba akan kai ka bai kaɗai kawai ba, akan illan shi da zai haifar gobe ma 'ya'yanka, ma jikokinka, ma society ɗinka.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, a tuna fa, sai da zaman lafiya kasa za ta ci gaba.
Babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani ku dai da bakin cikin juna Allah ke magani ku bajin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya Antashi kalau yau lafiya lalle ko tarallu